دونه يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki, wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya, a wannan masallaci na tudun wada ƴan lilo a cikin wannan babban birni na Kaduna. Ba don komai ba, sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Wa'azinmu na yau shi ma muna masa take da ribar kafa, domin makasudin da ya sa muka shigo garin Kaduna a nan jihar Kaduna a wannan karo shi ne halartar rufe bita ta Nisa'us Sunna wacce aka gabatar a wannan jiha, wacce za a rufe gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu. Kuma suka buƙaci shugaban ƙungiya na ƙasa da kansa da ya samu zuwa domin ya halarci rufe wannan bita. Hausawa suka ce ɗaki ba zai tafi bai bara gaya, mu kuma muka rufa wa shugaba baya. Bisa wannan aka yi amfani da wannan dama, aka ce a sanya wannan lakca wacce za a gabatar da ita a daidai wannan lokaci. To ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka.
Amin.
Ƙungiyar Izala ta ɗauki shekaru ba tare da ƙirƙiro wannan ɓangare na mata ba. Dalili kuwa, lokacin da ƙungiyar aka kafa ta, akwai ƙarancin maluma a ƙasar ma, baki dai ba ƙungiyar kawai ba, balle a cikin mata. Wannan yasa larura ta tilasta dukan wa'azuzzuka da karantarwa maza ne suke gabatarwa mata. Bayan da dauki ba da Bible da bawai da bid'a ba akan bude makarantun mata. Suka ce mun zo da sabon addini, ya za a tara mata a ce wani kato ya je karantar da su. Muka ce to ya kuke so a yi? Yanzu dai matan ba su yi karatun ba, mazan ne suka yi. Kenan ɗayan biyu ko dai mu su ta zama da jahilci, ko ko mu yadda ababin larura mazan su karantar da su. Yayin da suka zama malamai kuma sai su ci gaba da karantar da junansu. Yan bidiya suka ce ba su fahimci wannan karatun ba. Muka ce musu ba haka karatun yake ba. Karantar da mata Qur'ani mai girma ya ce dole sai an ilmantar da su. Saboda Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu,
ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الله ما دوكي سركي يا تي يا كورا دسك إيماني قو أنفسكم وأهليكم نارا كتالا كاونانكو سننكو تالا إيالانكو دقوتا إرموتا wace wuquduha an-nasu wal hijara makamashinta mutane da duwatsu inji Allah madaukakin sarki. Bayan da zaka iya tsare kanka daga shiga wuta sai ka karanta addinin musulunci kuma ka yi aiki da addinin musulunci. Bayan da zaka iya tsare iyalanka daga shiga wuta sai ka karanta da su addinin musulunci kuma sun yi aiki da addinin musulunci. Muka ce kenan wannan ayar tana nuna mana tilastin karantar da mata cikin addinin musulunci. Suka ce ba su gamsu ba. Muka ce addinin musulunci ba maza ne zalla suke yi ba, maza suna yi, mata ma suna yi. Allah ya ce innal muslimina wal muslimati,
innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله إن يأمتي مسلمين ماذا سي أمتي سوا مسلمين ماتا إن يأمتي مؤمنين ماذا سي أمتي مؤمنين ماتا in ya ambaci masu takawa maza ya ambaci masu takawa mata, in ya ambaci masu gaskiya maza ya ambaci masu gaskiya mata. Kenan da maza da mata dole su bauta wa Allah. Suka ce har yanzu dai su ba su gamsu ba. Muka ce ba fa karantarwa ba, hatta wa'azi ma yadda maza ke wa'azi mata ma Allah ya ce su yi karatu su ba su zo masu wa'azi. Qur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
الله يقول والمؤمنون والمؤمنات مؤمنين ماذا ده مؤمنين ماتا بعضهم أولياء بعض. الله يقول ساشن سمسو ينساشن إن جاء الله مروك يا سركي Allah ya ce ya amuruna bil ma'ruf, da mu'mine mazan, da mu'mine matan, suna umarni da abin da shari'a ta san shi, ta san wato matsayin sa, ta amince da shi. Wa yanhauna 'anil munkar, sannan da mu'mine mazan da mu'mine matan suna hani daga dukkan wani munkari. To mun mutai karatu baya za a yi wannan? Su da shi ba su gamsu ba. Muka ce makarantar matan nan fa wanda ya fara bude ta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga hadisi ingantacce, mata sun ce ya Rasulullah, wai kai kan Annabi maza ne zalla ko har da mata? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni Annabi maza ne da mata. Suka ce to maza sun dai ba ilimin ka ya Rasulullah, mu ma ka sa mana rana da zaka rika karantar da mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka taruwa ranar kaza a wuri kaza, zan zo in karantar da ku. Mata suka rinka taruwa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinka zuwa yana karantar da su. Muka ce wannan bai isa hujja ba, suka ce san bai isa ba. Muka ce saboda me? Suka ce to ai shi Annabin Allah ne, in ya shiga cikin matan mutane bai yi laifi ba, ku da ba annabawa ba, idan kuka samu hujja kawai wani kafiri zai shiga cikin matan mutane. Muka ce to har yanzu muna da hujja, shi Annabi in zai je karantarwar ba shi kadai yake zuwa ba, ya kan dauki Bilal ibn Abi Rabah tare suke zuwa. Idan manzon Allah ya yi wa mata wa'azi ku ba da sadaka, Bilal shi yake zagayawa yana karbowa, ko shi Bilal ba Annabi bane, da aka zo karantar da matan kuma tare da shi aka zo. Sai ce ba su yadda ba. Muka ce kai matsalar nan mai sauki ce, jahilcin nan in kayan dadi ne a ci dadi lafiya. Daga nan muka bude azuzuwa muka ta karantar da mata, aka ta ba su ilimi. Kamin ka Ankara mata sun fara samun ilimi, sun fara shan karatu. Yar bid'a kuma aka bata da jahilci. Da yake da jahilci ba abin kwarai bane, ba a daɗe ba su ma abin ya dame su. Dai idan kana da mata guda biyu, ɗaya ta fito daga gidan sunna ta sha sunna, ta koshi, ta sha ilimi, ɗaya kuma kaddara ta riga fata, kai ba sai an faɗa maka yanayin zamanka da su zai kasance ba. Akwai wanda matan guda biyu, ɗayar sun ta farko ce ana harkar gargajiya, sai kuma ya auro ta daga gidan sunna, ta yi karatu. Amarya, kina zaune a ɗakin uwargida, uwargida na sallah, ƙarshe da kika lura ƙabli ta kama ta, uwargida ba ta san ƙabli ba. Ta ga shiru-shiru uwar gida ta danna sallama ba a yi sujjada ba. Ta ce to wataƙila ta manta ne za ta yi ba'adi. Ta ga ba labarin yin ba'adi, abin ya zama kari oba. Amarya ta ga ƙofar sai wa'azi ya samu. Ta ce yaya? Uwar gida ta kalle ta ce menene? Ta ce da kira sallar nan fa ƙabli ta kama ki. Ta ce ƙabli, ta ce eh. Ta zungur ta miƙe tsaye, ta ce da Allah cire mun ita kamin ta cije da 'yan nan. Wa ta muke ta cire mata ƙablin kafin ƙablin ta cije ta, ta shiga uku. Idan za ɗauka ƙablin wata sabuwar fara ce da ta shigo a cikin ƙasa. Hatsarin auren wacce ba ta ilimi ba. Allah ka gafarta mana. Da Allah zan tambaye ku tsakaninku da Allah, a yanzu ƴan izala ne kadai ke karantar da mata? Waɗanda ba ƴan izalan ba suna karantarwa ko ba sa karantarwa? Da muka yi haƙuri muka yi tayi ba mu daina ba, yau da gobe ta nuna abinda muke yi shine daidai ko bai nuna ba. Wannan yasa tsawon shekaru nan ana karatu, yanzu za ku sha mamaki irin karatu da matan suka yi. Malama Zainab, ƴar Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano marigayi, Allah ya gafarta mishi, bana ta yi tafsiri a garin Kano. Da dama daga ciki sun bi tafsirin da ta yi. Yadda take fassara Alƙur'ani mai girma, sai ka ɗauka Malam Ja'far ne, Allah ya sake dawo mana da shi. Kuma ni na san ba a cikin mata ba, majalisai da yawa na masu tafsiri maza ma, idan suka yi irin tafsirin da ta yi, sun cancanci abu su jinjina, ba ma maganar mata ba. Kuma mata suna taruwa ana ilmantar da su, da ba a ilmantar da ita ba za ta yi. wannan farawa da aka yi nan gaba in Allah ya yarda sai mun kai lokacin da duk inda ake tafsirin mata zaka samu mace ce take tafsiri ku kan ku nan Kaduna akwai matan da na san su yau aka bude musu majalisin tafsiri za su yi tafsiri za su yi karanta alqur'ani su fassara kuma fassara ingantacciya ba fassara kame-kame ba saboda an yi me an ilmantar da su wannan ne yasa shugaban kungiya na kasa Fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo yace lokaci yayi da ya kamata mata su ma a rinka jarraba su su rinka karantar da mata yan uwansu wannan shi ya kawo tunanin kirkiro da wannan fiffike daya yadda tsuntsun zai tashi da fikafike guda biyu na bangaren mata wanda aka sa mishi suna da sawu sunna Allah ka gafartawa Alhaji Tukur Isa marigayi shugaban kungiyar Izala na jihar Kaduna yace shugaba wannan tsarin da kake so ka kafa a Najeriya ina so don Allah a fara shi daga nan jihar Kaduna kuma daga nan jihar Kaduna aka fara ba zan manta ba akwai shekarar da muka yi taro za a yi wa'azi na mata mun rasa inda za mu je a rigasa sai dai masallacin idi ba inda zai dauka mu akwai wani masallacin juma'a da aka ce za a yi wa'azin da a masallacin mata tsakar dare suka cika masallacin sallar asuba ta gagara kamin gari ya waye kofofin masallaci sai dai wacce kwananta bai kare ba amma duk wacce kwananta ya kare Allah ya bata cikawa a wannan ranar karshe sai fili idi aka koma daga nan aka ci gaba da buɗe rassa na wannan kungiya ta nisa'u sunna ba kungiya ce mai zaman kanta ba a ƙarƙashin kungiyar Izala take shugabanni da malamai na kungiya ne suke shiryar da su su ba su guidance ne da su gudanar da aikace-aikacensu da muka buɗe a jihar Adamawa mun ga abin da ya bamu mamaki akwai lokacin da aka samu rikici tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wasu suka ji raunuka wasu suka rasa rayukansu ku san abin da zai ba ku sha'awa ƙungiyar da sa'u sunna suke bi asibitoci waɗanda ba su da lafiya musamman mata suke kai musu abinci a asibiti su tara kuɗi a tsakaninsu su biya musu kuɗin magani an samu wata jaririya sabon haihuwa da uwar da uban duk an kashe su mutu da uwar da uban ƙungiyar sa'u sunna suka ɗauko wannan jaririya rigima aka rinka yi tsakaninsu sai an jefa ƙuri'a akan wa za ta rike wannan jaririya ta rene ta mun je mun yi wa'azi a masallacin Dubeli wannan jaririya sai da aka kawo mana ita tare da shugaba Sheikh Balalo muka mata addu'a yanzu yarinya har ta yi wayo me wannan yake nuna maka ashe suna da hanyoyin da za su iya bawa mata ƴan uwansu gudunmuwa ba nan suka tsaya ba sun buɗe azuzuwa ƴan mata waɗanda za a aurar za ta je gidan miji ba da sanya ake zama a gidan miji ba suna ba su semina da bita ta yaya ake zama a gidan miji su mata da suka daɗe a gidan miji suka san yadda gwagwarmayar rayuwa take ga kuma ilimi na addini su suke zama da su suke ba su bita da tarbiyya a wannan wuri wanda wannan ya kawo canji a gidaje domin samun sauƙin mutuwar auren rike da koya musu dabarbaru na rike mai gida ta hanyar kwalliya da girke-girke da gyaran gida da sauran wasu abubuwa masu kama da wannan da gyaran jikinsu yadda mijin zai gamsu da matar da ya auro ya zama ta zama wacce in ya kalle ta idanunsa zai sanyi Allah ka gafarta mana daga nan aka ci gaba da budewa shugaba ya jagoranta mun je an bude a jihar Gombe shugaba ya tura ni mun tafi jihar Zamfara tare da sakatare na Kaduna Aliyu Protocol da wasu maluma muka je aka kaddamar a jihar Kaduna, shugaba ya sake tura mu muka je aka kaddamar a jihar Jigawa, shugaba da kansa ya jagoranta muka je aka kaddamar a jihar Kano. Yanzu dai tafiya ta yi nisa, mafi yawan jihohi wato wannan kungiya ta zauna da kafafunta, ana nan ana ta wa'azi, ana ta me, ana ta karantarwa. Sannan wannan ya rage mana wata matsala, wace matsala? Matsala masu bakaken kayan nan, kusan su 'yan farfaganda da barazana wa 'yan siyasa, a dauka suna da yawa, kawai ya sako bakaken kaya matansu nan sai suka titi, sai ka dauka yawa ne da su. Mace 20 in suka sa bakaken kaya za ka dauka sun kai 150. To yanzu in ku lura abin ya yi sauki a jihohi, da sun yi wannan bai da sai mace da sa'u suna yi kudin fito kudin shirya wata lakki haka, da dan sun fito aka yi taron da ya ninka rasa kamar sau bakwai sai ka nemi su ka rasa. Wannan duka yana daga kafofi da suka toshe. Sannan abu na gaba shi ne, shi'a sun ɗauki matakai na ya za su kama mata tunda maza ba sa kamuwa da sauki. Wannan ya sa suka gano cewa mafi yawan teloli mata yanzu ba sa son ba tela mace ɗinkin kayansu. Wa suke baiwa tela namiji? Sun ɗebi yaransu da yawa sun tura su sun koyo ɗinki irin na mata. Teloli teloli da ake da su na mata, a cikinsu akwai waɗanda an wo masa training ne domin su shi'antar da mata. Da kin kawo masa ɗinki yana magana ɗinki sai ya ɗan kunna miki wani ɗan kasar haka. Ko na wali na wulbaro, ko mahadi zai zo da gaugawa, ko kin fi kowa ado sai da faɗiwa.
Kin fi kowa ado sai da faɗiwa. Gai da ke ‘yan Rasulu kya gama na fiya.
Da ya ga hankalin ta ya ɗan kuma kai sai ce Allahu Akbar. Allah ka sa da mu za a ɗauki garin na faɗi ma, ita guda wata karatu wata ce amin amin. Ce ba shi yake ban haushi ba, in na tuno da zaluncin da su sai na Abubakar suka yi wa wannan baiwar Allah. Gona da babanta ya mutu ya bar mata ba aka kwace. Yanzu a ce babanki ya bar miki gona aka kwace yaya? Ta ce to ne za a faɗi gaskiya ba a kyauta ba. To kin ji abin da muke faɗa ake cewa mun yi laifi. Kamin ku Ankara ya ɗiga mata goma. Sun ba matasa da dama jari na sai da 'yan kunne da sarƙa da warwaro kayan adon mata, saboda wajen wannan tallar su tallata aƙidarsu. Sun ɗauki mata da yawa sun buɗe musu wurin koyon gyaran jiki. Kawai sai za ka yi amurya ta je wajen gyaran jiki a cindo mata bala'i daga wurin kai baka sani ba. Wai ta kuma ta je gyaran jiki ne na zuwa gidan miji, daga can ta ɗo sano bala'i. Sun fahimci mata ba sa shiga tasi sai a daidaita sahu, keke napep, agwagwa da buje, ƙurƙura. In ka je Katsina ƙurƙura suke cewa, in kai Sokoto agwagwa da buje, in kai Kano a daidaita sahu, in kai wajen Gombe a ce keke napep. Yanzu sun sai irin wannan a daidaita, za ka ji mata har wani takaitawa ke. Da Allah ku dubo mun dan a daidaita har wani dan takaita sura haka ake saboda tsabar shiga yau da kullum. Mafi yawan a daidaita da ake amfani da su har da nan jihar Kaduna nasu ne. Duk a daidaita da kaga a rubuta bai'a kar ka tambayi kowa nasu ne. Na kuma taba ganin bai'a na 990 da wani abu ya nuna suna da sama da guda 1000 a nan. Sai da haka da ya ɗauko mace ya fahimci cewa akwai ƙofa-ƙofa sai dandanna mata kasa. Da ya ga hankalinta ya fara koma kai sai shigo mata da tani. Kamin ya je ya sauke ta ya cuna mata bala'i a zuciyarta. Ya rasa mata ƙiyayya da ƙyama safai. Allah mun gode maka da ka tona wa Abdul-Jabbar asiri. Yana cikin waɗanda aka sun ɗaɗo su. Da sun yi shiru ba sa magana. yanzu da Allah ya kama shi aka zartar masa hukuncin kisa, ku bi social media ku ga yadda shi ake bala'i kamar duniya za ta tashi. Amma da su yi shiru sun yi su gaya wa mutane nasu ne, yana ta halakar da jama'a. Sai yanzu da dara ta ci gida. Kenan irin tarko-tarko da suka sa na kama mata, muna da buƙatar ƙungiyar mata da za su rinƙa da'awa, za su iya shiga gida-gida, lungu-lungu, ƙauye-ƙauye, a ƙauyukan da suke, a garuruwansu, su rinƙa shiga gida-gida, lungu-lungu, suna faɗakar da mata, suna tunatarwa mata aƙida, suna dasawa mata sunna. Idan ba mu yi wannan ba, to zai zama ana shuka makwarwa tana tonewa. Wannan ne dalilin da yasa shugaba Allah ya bashi hikima ya hararo wannan, yasa aka asasa. Yanzu haka ana nan ana kokarin yi masu hatta shugabanci a mataki na ƙasa kamar da suke da su a matakai nasu. Amma shugabanci da na tsare-tsare ƙarƙashin shugabancin ƙungiya suke a kowane mataki. Allah ka gafarta mana.
Amin.
To irin wannan taro shi ake yi a yanzu haka a cikin garin Kaduna. Mata masu da'awa da dama tare da amincewar mazajen su, wasu mazajen da suka rako su, suna nan cikin garin Kaduna ana gudanar da wannan bita wanda gobe za a rufe. Wannan ne dalilin da yasa shugaba ya shigo cikin garin Kaduna. Allah ta'ala ya sa mu dace. Abinda wannan yake nuna muku shine abinda addinin musulunci yake so shine a yi aiki a karantar da jama'a, faɗakar da su. Allah ya faɗi gaskiya, ya ce wa qul imaru
fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarduna ila 'alimil ghaibi washahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Allah madaukin sarki ya ce wa qul imaru, ku tashi ku yi aiki. Addinin musulunci da aiki ne. Shi musulunci ba na surutu ba ne, aiki yake bukata ta shi ai. Da sahabbai ba su yi aikin da ya kamata a yi ba, da waɗanda suka biyo bayansu, da wannan addinin musulunci ko Afirka bai shigo ba balle ya zo gare ta nuna. Amma su suka tashi suka yi aiki, sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ba da rayuwarsu, wasu suka ba da rayuwarsu wajen jihadi, wasu suka ba da rayuwarsu wajen da'awa. Ba zan manta ba, an samu matashi da Allah ya buɗa masa ya samu arziki a cikin garin Madina, a babban GRA ta Madina. A nan ya sayi fili ya gina katafaren gida, ya samu yarinya da ta fito daga gidan daraja gidan tarbiya ya auro ta. Amarya ta tare. Kun san abin da zai ba ku mamaki? Amarya da sabon ciki ya je masallaci, liman ya yi wa'azi ya yi caji za a tada runduna ta tafi jihadi. Ango yana tsananin san amaryarsa, amma ya zo ce amarya ki yi haƙuri, wannan jihadin da ni za a je. Ta ce ina ƙarfafa maka gwiwa, aikin Allah ne, zan yi haƙuri in jira ka. Allah ya tsare kai, dawo da kai lafiya. Ya ce ga dukiya nan ina da ita, na bar miki, ban sa miki doka ba, duk abin da kike bukata ki ɗauka. Na san halin yaƙi tana yi wa har ki haihu ba mu dawo ba. Ki raɗa wa yaron suna kamin Allah ya dawo da ni. In kuma na dawo kamin nan shikenan. Wannan bawan Allah ya ban kwana da amarya ya tafi. Bai dawo garin Madina ba, yana can fagen daga. In an gama yaƙi a nan a wuce wani wuri, in an gama a ƙarisa wani wuri sai da ya shekara 20. Shekara nawa? Shekara 20. Bayan shekara 20 ya dawo garin Madina. Kamar Kaduna kai shekara 20 baka dawo ba, in garaya za ka gane tudun wadayen lilo. Ai ba shekara 20 ba. Wanda ya bar Kaduna shekara 5 in ya dawo irin titunan da na ga in yi a cikin garin Kaduna, to yin masu abin sai ya bata. Balle wanda rabansa da Kaduna shekara 20. daga daga gare shi yana shiga gidan sai ga wani zabjejen katu ya fito daga ɗakin matar shi daga kan doki ya dirbo yace kai me ya kawo ɗakin matata wannan saboda ya daga kai ya kalle shi yace wai ƙarfi hali barawo da sallama ka shigo gidana kuma ka zo kana tambaya sai ne ya kawo da cikin gidan kame ai haka sun rukume da kokuwa ji kake kaman dawakai suna sukuwa a cikin gidan kowa na ji da ƙarfi wannan ga training na soja shi kuma wannan ga ƙarfin kurciya matar gidan tana cikin daki da sai gida kamar raguna na karo ta fito ta lebo tana duwa sai ta ga mijinta ne dawo sai ta daga murya ta ce ya Rabi'a innahu abuk ya kai Rabi'a wannan fa babanka ne ashe cikin nan da ya bari har an yi huda namiji an sa mai suna Rabi'a yaron shekara sa 20 ɗansa ne to daga nan kokuwa kuma sai ta rikide ta koma riguwar juna da fashewa da kuka bayan sun sha kuka sun gaji yaro ya wuce ɗakinsa shi kuma shiga ɗakin matarsa suka ɗauki tsawon lokaci suna hira yana ba ta labarin irin gwagwarmaya da ya sha a fagen daga da yadda Allah ya tsallakar da rayuwarsa yake cewa ashe mun samu ɗaya girma haka yace kwarai da gaske yace Allahu akbar da zan tafi na bar miki dukiya da yawa ya kika da ita ta ce ka dawo a gaje gobe in ka natsu ka dan huta sai in gaya maka ya kai to yanzu an kira sallah uban yayi alwala zai tafi masallaci yace uwar ta so Rabi'a mu tafi masallaci ta ce Rabi'a ya tun kira sallah farko yana masallaci to yanzu ya zo masallaci an yi sallah bayan an kammala sallah yana kokarin tashi sai ya ga wani shehu malami matashi ya sha alkaba yana zaure sai ya ga duk manyan malaman Madina da ya sani sun zagaye wanda matashi shine malamin sa zai dora musu karatu sai ya fara tafiya ya zauna ya kura wannan matashi ido masu daukan adab su dauka masu daukan tafsiri su dauka masu daukan hadisi su dauka duk ilimin da ya wanda matashi ya zo magana a kansa sai ka dauka ilimin da ya takassufi a kansa kenan tunda ya zo duniya bai taba ganin dan adam wanda kamar an zube masa ilimin akan faifai ya dauki abin da ya gana ma ya bar wanda bai so ba sai a wannan rana sai yake fada wani gusar shi yace Madina ta canza ba haka na bar Madina ba yaushe yara suke karatu haka a Madina yara suka zama malamai wannan kuma wani malami ne sai mutum ya ce amma kai bako ne a garin nan yace ito bako ba bako ba yace ban gane bai ce ni dan garin nan ne amma dai rabo na da garin yau shekara 20 sai ce aka kira kanka bako kawai wannan malami shekara 20 ai bai wuce shi ba shekara 20 din a duniya ba ya sunan shi yace sunan sa Rabi'atu Ra'i yace ban taba jin wannan sunan a sunayen Larabawa ba yace masa a'a asalin sunan sa Rabi'a amma an kara masa kalma Ar-Ra'i aka ce Rabi'atu Ra'i saboda in ya bada fatawa duk malaman Madina suka sauka daga kan ra'ayin su su dawo kan nashi duk malaman Madina har Imam Malik yana cikin almajiran wannan yaro wannan bawa Allah ya ce bai san sanda hawaye ne ka zuwa masa ido ba ya tawo gida yana zaunawa da matan labarin matashin malamin da ya gani a masallaci ya fara yi mata kin ji wani abin da na gani Madina ta canza ya ga kana sun ilimi mai zurfi ne wannan me ka gani wani malami na gani kin ji tace ka tambayi sunan sa yace ina tambaya an ce sunan sa Rabi'atu Ra'i tace to ai ba wani bane danka da kuka kokuwa je da daddare ne saboda kun sha kokowa baka kalifin kasa sosai kai gane shi ba. Tace kana tambaya na dukiyar da kama mun mene da ita maluma na rabawa domin a samu daman ilmantarwa da tarbiyyar da wannan yaro. Yace to ai zuwa ga dan wani abu da zo da shi sai a saka tattarawa akai musu. Me zai gwada maka mutum ya tafi jihadi ya ba amaryarsa da take shekara 20 bai dawo ba, ba wanda ya daure shi sai kishi addini. Uwa ta hakuri shekara 20 bata ga mijinta ba, bata yaji ba, bata yi sabon aure ba, ta shagaltar da rayuwarta wajen ya zata tarbiyyanci wannan dan ya zama bijirin malamin musulunci da zai yada aqida a duniya. Ko faɗa min wane ne bai aiki shi ba? Wannan shine aikin da Islam yake bukata. Yau a Najeriya wannan aikin kungiyar izala Allah ya sauƙaƙe wannan aiki. Da'awa da karantarwa wannan kungiyar ita Allah ya yi albarka ita ya sauƙaƙe mata wannan aiki. Kuma sai da aka samu bayin Allah suka sadaukar da rayuwarsu kamin wannan aikin a same shi ya nasara. Ba a kwanci ake ba. Ba a kwanci ake ba. Rabar da na ga iyalai na a Gombe ban san ranar ba. Sai da muka zama program na Adamawa. Na ce shugaba ina so in je Gombe in ga iyalai, yake kwana biyu kawai na baka. Kwana biyu. Yanzu nake magana da babban shehu malami manna sirkidin a gani a rena a taba a shiga musifa. Nake shi mun gagar haduwa yace ya za mu hadu baka zauna ba. An je wuri kaza, an je wuri kaza, an je wuri kaza. Yace las an ce mun ka dawo Najeriya ka shigo Abuja. Nake bari in danna da gurbin in same ka. Kan na iso kwanan ka da ya kace ku wuce kasar Ingila tare da shugaba. Kasar Ingila. Ka je ka ga sanyin da ake yi. Kankara ce take zuba sai ta rufe birnin London gaba ɗaya. Sanyi tun yana uku ya koma biyu ya koma ɗaya ya koma zero minus one minus two minus three har ya kai minus five. Ban sanya zan kwatanta maka sanyin ba. Wanda ya kai mu wallahi ba neman duniya ba. Shugaba ce sakatare tashi mu tafi Ingila. Nace me za mu? Yace ina so mu je Cambridge. Cambridge tsakaninta da London tafiya ce kamar ta kilomita 100. Kamar tafiya ce ta awa daya a mota in ka gama fita gosulan London gaba daya. In kai tafiyar awa daya zaka shiga Cambridge, gari ne babba wanda Ingila suke alfahari da garin, gari ne da yake da tsohuwar jami'a mai tarihi wacce aka kafa ta shekaru aru-aru da suka wuce. Kwanaki shugaba ya dauke mu da ni da shi da Malam Abubakar Giro Argungu mun je Cairo. A Cairo mun je mun zauna da ambasadar Najeriya da ke Cairo da ke birnin Alkahira. Masu bin social media sun ga me yake faruwa. Ambasada yana murna ya shirya liyafa. Muka zo muka zauna cikin tawagar shugaba wasu larabawa ne yan kasar Masar daga Bursa'i. Shugaba mai ke tafe da kai yace muna ta fama da marayu da ƴaƴan talakawa da basu da ƙarfi, ya za mu su samu ilimi kamar yadda ƴaƴan masu hali suke samun ilimi? Mun yi kokarin daukar nauyin wasu suna karatu a nan gida Najeriya. Akwai jami'o'i da dama da ɗalibai ke karatu, daga ofis shugaba ke daukar nauyin karatunsu. Jami'ar Nijar jami'a islamiyya dake Niger, jami'a ta sai da jami'a ta mata, muna da dalibai sama da guda 40 da shugaba ke daukar nauyin su, ba 40 ba, sama da guda 40. Kuma ƴaƴan talakawa ne za a taro daga jihohi. Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo shine secretary na education. Idan aka taro su a zo maluma a ba su bita, saboda jarabawa shiga makaranta tana da zafi. In an ba su bita kamar ta sati biyu, shugaba ya sa a dauki hayar motoci da waɗanda za su zarka su har zuwa Niger, zuwa jami'a. Idan suka je aka yi jarabawa, wallahi cikin taimakon Allah sai kaga ɗalibanmu kamar guda goma sun ci jarabawa. Cikin ɗaliban da aka je da su, jami'a ta dauke su. Tun daga nan abin da ya shafi transfer nasu da ƴan kuɗaɗen da suke bukata na riƙewa, kwanaki shugaba ya dauke mu mun je har jami'a. Jami'a ma yana shugaba tambaya, wace matsala kuke da ita, wace mu ma za mu iya kawo gudunmuwa? Suka ce ba mu da kowace irin matsala, sai dai a yanzu ana samun ƙarancin ruwa saboda somo-somo da ke zuƙo ruwa daga ƙasa namu sun lalace. Har yanzu kuma ba a gama abubuwan da suka shafi bajet na jami'a ba. Shugaba ce to wannan ku bar mu, mu za mu ɗauki nauyi. Daga nan shugaba ya sa haka sai aka ɗauka haka zuwa jami'a. Bana set na farko kawai an ɗauka mana ɗalibai, first batch da aka fitar muna da ɗalibai guda 9. Second batch da aka fitar nan ma an sake ɗauka mana wani adadi na ɗalibai. Kenan mun kai ga muna yin samun sama da ɗalibi 10 wani abu a wurin. Daga nan zuwa shekara biyu wayanda aka fara ɗauka za su fara graduating. In Allah ya amince, daga nan zuwa ƙanƙanin lokaci ya kasa muna ɗalibai da ba su gaza guda 100 a jami'ar ba, wanda daga office na ƙungiyar shugaba ke ɗaukar nauyin su. Muna da waɗanda suke karatu a Sudan. A Sudan yanzu haka akwai ɗaya daga cikinsu da na san maraya ne, ya kira yake gaya mana cewa ya kammala karatu, ya gama graduating. Abin da ya saura a biya masa kuɗaɗen da zai biya na printing project da iƙamarsa ta ƙare zai biya da ɗan kuɗin haya. Aka haɗa lissafin, lissafin bai wuce dala 1,000 ba. Ina faɗa shugaba ke cewa daga mun shiga Abuja duk Allah ka tana mu abu na farko da nake so in fara yi da shi kenan. Kuma maraya ne, suna nan da ba sa adadin su ba. Yake to ya kamata mu kurɗa Turai mu samu damar da yadda manyan masu guri da gwamnoni da sanatoci da ministoci suke ɗaukar ɗansu a kai shi Ingila, wata jami'a da ake takama da ita a duniya, ya zo nan yana zalewa mutane ido, ya zama za mu iya ɗaukar maraya mu ma mu kai shi can ya je ya yi karatu, ba 'ya'yanmu ba. Kwanaki shugaba ya samo scholarship wani bawan Allah daga jihar Bauchi na yara guda biyu za su je London su karanta, ɗaya namiji ya karanta nursing, ɗaya mace ta karanta midwifery. Wallahi ina da 'ya'yan da sun cika ka'ida, ba wai musu gane sauran malamai ake ba. Shugaba ya ce wallahi ba za mu ɗauki kowa ba sai maraya, kuma marayu aka ba. Makasurin tafiyar shi ne mu je wannan jami'a, ya za a rinka samun ɗalibai, wani irin scholarship suke bayarwa da za mu iya samun ɗalibai daga nan suna zuwa jami'a suna yin karatu. Abu na biyu, akwai wani babban masallaci da suke da shi. Sai kaga masallaci, ƙungiyar da suka gina masallacin filin kawai sun sayi shi ya kai 4 million suka sayi filin, sun kashe 4 million 30 gina masallacin. 4 million 30 ka buga kuɗin Najeriya biliyan nawa ne? Masallacin ana masa kallon the most sustainable mosque in the world. Duk duniya ba wani gini da aka yi masallaci da aka yi mishi tsarin da zai iya gudanar da kansa sannan ba zai cutar da environment ba kamar wanda masallaci shi ya zo na ɗaya a duniya. Shugaba ce mu dai koko za mu yi gina guda ɗaya a jami'a mu. To masallacin suna da wani tsari na Islamic Mortgage Bank. Saboda abin da ya shafi mortgage, a baka bashi ka gina gida duk duniya babu sissar din marar riba duka na riba ne indai za a baka bashi a banki ka gina gida ko banki ta saya maka gida ka biya ta to sai an samu riba a ciki bayan riba kuma sai an sa ka ba da wani deposit mai yawa da ba lallai kai ya bayarwa ba sai suka kirkiro da wani tsari da za a baka bashi gida a gina gida a saida maka bashi kuma babu riba sannan ba tare da an nemi kuɗi mai yawa a hannunka a matsayin deposit ba ana so a taimake ka ne wannan tsarin sun shigo da shi Afirka sun kai shi ƙasar Ghana don a fara ɗabbaƙawa sai aka gaya musu babu ba za ku samu nasarar komi a Afirka ba sai in Najeriya ta karɓi abu sai aka samu wani yaro ɗan Najeriya ɗan jihar Katsina wanda yake da alaƙa da su ta hanyarsa shi ya juro shugaba yadda za a zauna da mutanen wannan tsarin a kawo shi Najeriya saboda bayin Allah su karu saboda bayin Allah ya za su talakawa su rinka mallakar gidaje ta hanya bisa tsarin musulunci babu riba ya za a yi ma'aikatanmu da ba su da ƙarfi a birnin tarayya Abuja su iya mallakar gidaje ba ta hanyar riba ba ba wai mu mallaki gidaje ba muka yanzu masu rutuwa ke ana shi a ko'ina muna da gida Allah ka ƙara mana Allah har a maka ka ba mu ikon ginawa Allah har a madina ka ba mu ikon ginawa aljanna an Allah ya yarda nan kuma Allah zai gina mana daidar ubangiji wannan shi ne abin da ya kai mu daga nan shugaba ce wuce ƙasar Turkiya tana daga cikin ƙasashen musulmi da suka fi kowane ci gaba zuwa duniya mun je Istanbul daga nan muka wuce Ankara Ankara shi ne capital na ƙasar muka je muka zauna da ambasadar Najeriya da ke wurin me ke tafi da kai shugaba mai girma ambasada yaya za a yi a iya samawa yaranmu dama su shigo jami'o'in nan a sama musu scholarship yadda 'ya'yan talakawa da marayu za mu iya kawo su samu karatu Allah ya saka masa da alkhairi ya mana albishir in Allah ya da kuma za a samu nasara ko ba 'ya'yanmu ba 'ya'yan wa 'ya'yan talakawa da marayu yanzu sanadiyar zuwa mu Cairo har an samu kofa wasu yaran sun fara zuwa jami'atul azhar da kuma taimakon shi ambasada babu abin da ya dame mu yanzu kamar yara su ilimi kamar yara su ilimi ya za su samu ilimi shi ne abin da aka bar mu baya kuma duk abin da gwamnati za ta yi idan yara ba su samu ilimi ba matasa da ke tasowa to musibar da muke gani yanzu kunnan ne jakin yana baya a daidai lokacin da kowa daga ya zama ramin kura daga ke sai ya yanki ramin kura daga ke sai ya yanki shi yasa a duk lokacin da nazo magana irin wannan munasaba tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabiu Musa Kwankwaso in an zo maganar tallafawa ɗalibai su karatu wallahi sai mun mashi addu'a sai mun mashi addu'a yanzu a yanzu daga ɗaliban da ya ɗauka san da yake gwamna aka tura su karatu zuwa wanda ya ɗauka zuwa yanzu sama da ɗalibi 10,000 ina magana da Sheikh Ibrahim Daurawa kuma na yarda da shi na yarda da maganar shi da Sheikh Ismail Kumo suke ce mun sama da ɗalibi 10,012 ɗalibi ba ɗansa ba ɗan deputy gwamna ba ɗan kwamishina 'ya'yan talakawa wasu sun yi masters wasu sun yi PhD duka suna na da masu masters da masu PhD ana magana wajen mutum 3,000 a tarihin Najeriya wa taba yin wannan? Kamar yadda idan muka zo wajen da'awa, mutum ya zama babba a Najeriya ya da'awa, sai mun yi wa gwamna Ganduje addu'a. Ta hanyar Ganduje Foundation, ko taron da aka yi na baya, alƙaluman maguzawa da suka musulunta a sanadiyar gwamna Ganduje sama da ba maguje 20,000. Ku faɗa min wani mai mulki da ya taɓa yin irin wannan a Najeriya. Ku yi haƙuri. Za ku ji duk wanda ya yi kirki muna faɗa. Dole za mu faɗa. Duk wanda ya yi kirki. Sai mun faɗa. Duk fasara da mai fasara zai yi fasara. Kwanaki na faɗi alherin mai girma Atiku Abubakar. Da alherin Bola Ahmad Tinubu. Wani wawa wai shi ya musata wai shi faɗin siyasa ne. In za a hutun fili a yi kamfen a hutun fili. Wannan wani kamfen ne ake so da noke-noke. Da na faɗi alherin Atiku Abubakar shi ba kamfen ne ba? Sai na faɗi alherin Bola Ahmad Tinubu? Ba za mu faɗi alherinsa ba? Iyana da alherin? Sufyan ibn Uyayna yake cewa zulman li akhika an tazkura aswa ma talamahu minhu wa taktuma khairu. Zalunci ne wa dan uwanka ka faɗi sharrin sa da ka sani, illan sa da ka sani, ka dauko ta ka bayyana ka tallata, amma ka san yana rauni ƙurƙushin alkhairi. Kai shiru bugu, kai gum, kai shiru kamar mushriki ya ci shiru a sharuwa. Wai saboda ba siyasa ku ɗaya ba. Mu yan siyasa ne? Da ba za mu faɗi alheri wanda ya alheri ba? Wani wawa a dafa wake magana. Kun sa abin da ya faranta mu rai? Abu biyu. Abu na farko san da yake magana muna can muna aikin addini. Muna can muna mai? Aikin addini. Shi yasa kuka ji mu ba da ansa ba. Saboda Allah ya taimake mu, sanda kake zagi mu muna can muna yi wa Allah hidima. Kai kuma katan banza kana nan kana zagi, mu da kai wa ci riba. Ɗaya kenan. Abu na biyu kuma ba malami ba ne. Afakallahu da yake malami ne, ai da ya taɓa ban jiwu. Saboda malami ne, yana da daraja ta malata. Maganarsa za ta yi nauyi a cikin. Ƙungumin jahili maganarsa da ita da banza uwarsa ɗaya. Bai sha masa rabbi ba. Kuma darajar malantar ita ta sa maganganun da yayi ya dawo yace don girman Allah mu yafe mashi. Kuskure ne. Da kungurbi jahili ne ba zai iya gyara kuskurarsa ba. Wai duk maganganun da ake faɗa kan nan wai an san ƙarya ake yi. Wai ana ganin wai da ƙarya ne. Da cin mutunci da cin zarafi. Wara daga wannan da za a iya zubar da darajar mu a gaban al'umma. Wai da wannan za a yi. Kana nan dan duniya, ban da harkar duniya ka babu abin da ke gaban ka. Wai ka zo waɗanda dare da rana rayuwarsu addini suke ƙoƙarin su gina. Wai ka ɗauka da wannan duniyancin ne wai za ka yi kawo da su. Ko kuma kai ka san Allah ya baka sa'a, ya baka nasara. Wannan ya nuna kai jahili ne, baka san wa ake cewa Allah ba. Baka ma san ya Allah yake gudanar da harkokinsa ba. Ba haka Allah yake gudanar da harkokinsa ba. Ba haka yake gudanar da su. Ba haka yake gudanar da su. Kai dan jira a kafa gwamnati a baka kwangila, dan jira a kafa gwamnati a baka ofis. Waɗanda ka taimaka baya da basu baka ba an ji irin zagin da ka musu. Saboda dan duniya ne kai duniya ka sa gaba. Yanzu ma kana zubar da ruwa da ka taka dan shi. Gwamnatin Buhari mun taimake ta bai ta bala. Mun yi challenge. Kamin Buhari ya kafa gwamnati da bayan ya kafa ne ya mana. Me ya bamu da duniya? Mun taɓa zagin sa? Har yanzu cewa nake bana na damar zaɓen shi. Kuma wallahi ban yi na damar zaɓen shi. Ban yi. Ban yi na dama. Na san ɗan adam ne shi akwai inda ya daidai, akwai inda ya ne. Akwai inda ya ba daidai ba. Nan kuma kowa ya yi hausa ya yi daidai ɗinsa ya yi kuskura.
kuma dama ba na ce ayi shi domin yaban duniya ba ko saboda babu duniya mun fadi da jama'a kuma da jama'a kuma na kan su ko kwaran da lahira da jamus sai da zama mai tabusu wannan nasiru ar-rufai ba mai lakta masallacin da mutum ku zabe shi ba ba ku an samu ba kabe ai zabe ne ya babu tun da ya har gwamna ya shekara sai yana gwamna ba ku an samu ba shekara bakwai ya shiga ta takwas na rantsa da gidan ubangijin al'arshi naira 50,000 ba ta taba shiga tsakani da shi ba ka san ko 50,000 ma ta ta mana ya kyauta ta ba wai ni ba na rantsa da girman ubangijin al'arshi naira 50,000 ba ta taba shiga tsakani da na sai zuwa bai taba bada naira 50,000 ba bai taba ba na san da ya taba bada gudu 150 ko kubitin marayu adam masallaci haka dai ni aka ba ko kubitin marayu 250 ga sai suna da suka ce a gaban su aka kawo sakatare ne sa ta aljihu malam mai tafsiri ya ga yawan gaba ko kubitin marayu aka bayar fiye wata da shi aka sai ban da kudin marayu Allah ya aita na tabbata ba ji kwadala ba ai yana nan da rai bai mutu ba ko in kuma akwai wanda ya sani ya fito ya kareta ni amma ba irin wannan magana banzo da wofi ba shi yanzu wancan jihar Kaduna da yana musu hankali cewa yake an ba da kuɗi na kaza check mai lamba kaza da kaza account mai lamba kuma haka yake bada ba to mu yasa ba fa da check din da lambar sa da account din da lambar sa ba in kun gina cewa ne company aka baiwa ta ina kuɗin ya shiga account din mu ta ina sai da ce ba haka ka saba magana ba kana magana ne da figures da facts da bin wa ka buwa gagara kawo Allah mun gode maka Allah mun gode maka ka rufa mana asiri alhamdulillah ayyukan sannan aka yada cewa ya siya mana motoci na zai ga shi ya bada labarin in ya shi bada labarin in tafi kotu aka ce ya siya mana motoci ne da shugaba ko sai da jikon su jar karanta fito ta kareta na shehu da dauka su suka ce sun babu aka zaka zuwa kace an babu miliyan dawo ba mun gaba wazi har da takardar aka buga ko ba buga ta ba ba har ka dole ne kai ba suwaye wayennan munafikai yan siyasa wasu dauka da ƙarya da sharri wanda wannan za su bi ta kalar da su bi ta kalar Rasulullahi kai ba karamin ƙarya ƙarya dan banza bayyana arzan da aka yi a baya kai ma ƙarya ƙarya dan neman abinci kaje ga manyan maguzo wanda aka babara su Abu Jahil su Abu Lahabi manyan manyan arra da suka buga daga gaskiya sun yi nasara balle dan neman abinci dan jira a ce a ba mu kwangila akan wannan ka gina rayuwar ka tarihin ka wai ka ba mu kwangila gore da kada da bidoti sai ƙarya ne annala ba ta shiga tsakanin mu da ita ba takardar da aka ce bocar ma babu su gine shi ba kaza suka ce abokancin ma ƙaryar ma wanda yayi ta jahili ne bai masan boko yadda ake ƙaryar ba ta zo ta wuce ta yi shutar da mu kai mu ba na sayarwa ba ne ta gagari kudila da kayan sayarwa da muri ai mun fi ka fara shi ko mun fi shi fara shi ba yanzu dai kishin mai girma a teku turakin adamawa yake don Allah da ni da shi wa zai fi wa a teku amfani idan sai ya za a yi wa zai fi farashi kai me za ka yi in ban da kai shari Allah ma tsire wa tafiyar saboda kai kana ka jawo mana musiba me za ka yi wa har kira yake wai mun isa a zo masallacin Alilu a ce za a yi wa Alilu ko a zo masallacin sa kai ka je garin kukun gamba ko ka je kukun gurbin jahiliya gefe yake cewa wai masallatan izala kai dan izala ne ka san me yake cewa izala sannan wani muka yi campaign kungiya har ya zuwa yanzu ta yi matsaya akan wane ne dan takarar ta shugaban kasa tsakanin guda nan tambaye ku akwai wani umurni da kungiya ta ba ku me muka ce ai ta addu'a har Allah ya haska mana abinda muka faɗa kenan ai sai ai ta addu'a har Allah ya gura mana me zai zama alheri abinda muka faɗa kenan har yanzu cewa muke yan takarar nan ya Allah duk wanda ka san shi ne alkhairi a gare mu da Najeriya da musulunci da musulmai Allah ka bashi shi wannan naku da nake bai taba ba mu kwandala ba dan naku ji mu fito mun zage shi mun ce bai ba mu ba ku taba ji ba mu ci bakar wahala lokacin corona ba ba mu ci bakar wahala ba Allah ka gafarta wa shay bin yabo yake da ruɗunan na Kaduna ya ba mu wahala abin da ya fi jini jaba to amma bari in tambaye ku tsakaninku da Allah bari in tambaye ku tsakaninku da Allah kwanan gora ne ko mene ne kwanan gora gwanin gora nan da ya bakin gari in za a shigo hanyar Abuja kana ko gwanin gora da Allah da ba zuwa ake a tsar hanya ba in ka musulmi ne a ce waka kan yanka mutane da musulman da aka yanka tsakaninku da Allah zan tambaye ku daga nan da ya je garin ya ce idan aka ƙara kashe musulmi kwana ɗaya aka kashe mutum zai rushe garin gaba ɗaya shi an ƙara yau shekara nawa kenan ya tsance rayukan musulmi ko ba ce rayukan musulmi ba to ku saurara ku ci Allah madaukakin sarki abin da yake fada mana idan za mu bai'a wa shugaba mu mishi don Allah duk wanda ya wa shugaba mu bai'a don duniya don ya samu duniya in ya mutu sai ya yi mutuwar jahiliya ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi kai dawa don Allah sannan mu babu da ilimin gaibi lokacin da sayyidina Abubakar zai bar duniya sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kaddamar da sayyidina Umar bayan shawarar tuntuba ya zama khalifa me yace bayan ya kaddamar da shi yace kyakkyawan zato nayi na kaddamar da kai idan kai alkhairi abinda nake tsammani kenan idan da ka zo da wani abu ba alkhairi ba banda ilimin gaibi ban san zaka aikata wannan ba kuma Allah zai gafarta ku kenan iya abinda za ku yi ijtihadi kuna iya yin daidai sannan kuna iya yin mai sannan kuna iya kuskure ku saurara ku jiya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki yace
wa qulimalu fatarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa taturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun
Allah yace ku tashi ku yi aiki Allah zai ga aikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin ku sannan masu imani za su ga aikin ku ran da muka sauko Najeriya mun sauko ranar Laraba ranar Alhamis shugaba ce mu zauna gida mu huta kwana daya ranar Juma'a shugaba ya kwashe mu sai wani kauye da ake cewa Donga mun bi jirgi daga nan Abuja zuwa Jalingo daga Jalingo sai da muka yi awa huduwa mota kafin mu je gari ana ramar da gari shi aka je sama da awa hudu cikin dare muka shiga aka yi wa'azi har karfe 1 na dare wace gari Allah kada ya san adadin matan da suka taru aka musu wa'azi aka taso aka zo Jalingo mun shigo Jalingo da dare ana cin abinci aka yi sallah aka wuce filin wa'azi ba tashi ba sai tsakar dare wajen karfe 1 washe gari aka rintima sai yola kusan da muka je mu yola shugaba zai aurar da marayu mata guda 20 mata marayu guda nawa guda 20 mata marayu guda 20 nan babu wacce yake da alaka da ita ko muke da alaka da ita dangi na uwa ko na uwa bayin Allah ne mata ba mu tashi da wajen daurin auren bauta baiwar Allah kirista sunanta Grace ta musulunta da dawo sunanta Aisha ba mu tashi da wurin ba bayan an gama wannan dare dare aka sake komawa filin wani ana da kafiyu a jihar Adamawa na abun hawa amma bayan Allah sai da aka kai wajen karfe 11 na dare ana wa'azi tun bayan sallar isha har da kafiyu da karfe 9 daga nan ne na bar shugaba Adamawa na wuce Gombe shugaba yake jiya mu dawo Abuja muna da meeting sannan yau a wuto nan ai wannan wa'azi gobe a halarci taron da sa'u sunna ai wa'azi in aka yi wa'azi daga nan kai tsaye za mu wuce in Allah ya yarda sai jihar Zamfara can za ai wa'azin dare washe gari muna da daurin aure in an daura auren a ranar za mu juyo mu dawo Kano a fara wa'azin kasa a ranar Asabar din daga nan kuma sai abin da bita ta nuna yaushe Allah zai min ni'ima ya sauƙaƙe min dama ta yin wannan aikin addini sannan haɓu tsaya mu ya mu kalli wani in kowane kare ya haushi kace zaka je dashi da dutse ai biyo duwa tsona kai su kare musamman ma yanzu da karnukan suke da yawa abinda Allah yake ku tashi tsaye ku yi a tashi tsaye ai wa addinin musulunci hidima Allah ya ga aikin ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake raye a wannan duniyar zai ga aikin da ake yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sauran masu imani za su ga aikin da ake yi me nake nufi da wannan wannan aikin da ake yi ne Allah ya gwada sauran masu imani yasa suke biyayya ga wannan shugabanci suke biyayya ga me ga wannan shugabanci kuma shi yasa izala baka iya fasa mu baka iya ketawa baka iya yawo saboda mun yi da jagorancin da ake bana ana yi ne tsakani da Allah kuma da ilimi daga majalisar kori ta izala ta kasa zuwa majalisar malamai zuwa majalisar agaji ta kasa zuwa kwamitoci da ake da su na aikace aikace na ƙasa zuwa rundunar agaji waɗanda ke da rank na ƙasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi zuwa ward official da ƙungiya muna da mutum 96,000 nawa 96,000 wannan masu buƙari wallahi 96,000 ne masu sai sun keta izala sun gagara ɗaukar ko guda ɗaya kwana ɗaya ba su iya ɗauka ba kwana ɗaya ya zaka kai ke ta izala akwai abin da wasu ba su gane ba ba wai sai ka zama dan izala zaka zama hadis sunna ba ita sunna aqida ce ita kuma kalmar izala sunna ne na kungiya sunna ne na me zai iya zama hadis sunna har mutu goma shigo izala ba ko ba abin da zai cutar da ni bai hana ita bai aljanna in Allah ya karba ba wai sai dan izala ne hadis sunna ba ku bai ci wannan izala suna ne na kungiya wani ahlus sunna ma America yana kai mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wani ahlus sunna a Saudiya ko a Masar ko a Kuwait ko a Qatar yana yi har ya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wasu ahlus sunna su rayu ba kama kungiyar ba sun koma zuwa ga Allah ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wasu ahlus sunna suna nan raye sun san izalar suna ganin ta tana iya kokari kuma ba su shiga ba kuma suna nan a hadis sunnansu suna nan abai a hadis sunnansu idan ka ji mun ce ba a dauki dan izala ba ba muna daukin ba a dauki a hadis sunna ba tana yiwa ka samu wasu malamai da malamai ne na sunna muna girma masu suna girma ba mu ka dauki wani a ciki Allah ya sa albarka amma dai izala ka dauki dan izala ba dan izala ka dauka. Ina maka magana ƴan izala masu wala'a ga jagorancin kungiyar izala. Har yanzu kwara ɗaya ba mu ji muryar sa ba a Najeriya. Kowa yana jira sai shugaba ya bada umarni. Kowa yana jira. Ni na san ku ba kuna jira. Ko shugaba zai bada umarni. Muna nan muna ta addu'a Allah ya sa kare kuskure. Dan sai rayuwa zabi mu daban ko ba shi Allah yake so ba. An samu matsala ko ba samu matsala ba? An samu matsala. Wa muke so ya zaba mana? Allah ya haska mana mu muwafaka. Idan kuma ya haska mana muka yi muwafaka, shugaba zai sanar da ku. Za ku yi biyayya? Ba ji ansa ba. Duk wanda tsakaninsa da Allah zai biyayya dan Allah ya ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Allah ka gafarta mana. Tunda zuwa na nuna mana lokaci ya fara karatuwa. Kuma akwai buƙatar shugaba ya faɗa mana wasu kalmomi a matsayin ta'aliki akan wannan gajeren lakta da muka gabatar. Duk da cewa ta yi tsawo, ba dauka za ta yi tsawo haka ba. Mun yi magana wajen awa ɗaya. Akwai buƙatar shugaba ya faɗa mana kalma ɗaya ko kalma biyu ya sawa wannan membari albarka. Da wannan nake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi
walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa shadda tathbita wa idhan lataynahum min ladunna ajran 'azima
me Allah zai kara musu
wala hadaynahum siratan mustaqima
kitabuhu mis
khitabuhu mis
wa fi zalika
فليتنافس المتنافسون
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك